وعلى آله حق قدره ومن تاب دعوه. cikin karatun mu a kawai mai manik za mu ci gaba daga hadisi na 49 وحدثني عن مالك النافع ان عبد الله بن عمر حنط ابن سعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا ko mu wuce shi ko shi ne za mu tashi alhamdulillah wannan hadisin an rawaice shi daga Imam Malik daga Nafi' cewa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ya wanki ya yi ma wani yaro na Sa'id ibn Zaid wato wanka da tufafi sai kuma ya yi dauke shi wato ya dauki janazan yaron kenan ya raka janazan kuma ya shiga masallaci ya yi sallah bai yi abula ba wato wasu malamai kamar Abu Hanifa ta Nu'man ya tafi akan cewa idan mutum ya wanki mamaci to dole ne shi ma ya yi wanka in ya dauke sa kuma dole ya yi abula sura fa hadisin da yake nuna haka amma da hadisin malamai sun tafi kan cewa in ma ya inganta to kawai abu ne na istighfari watan an so amma baya nuni da cewa watan wanka wanke mamaci yana haifar da wanka ko ko a'a daukan shi yana warware annabi ka'idan malamai cikin abin da ke warware annabi dai kamar yadda muka faɗi a baya shine abin da ya fita daga ahadus sabilaini ko ahadus sabilaini koko abin da ya zama sababin abin da ka iya fita daga ahadus sabila amma duk wani abu wannan ba akwai sauran abubuwan wanda yake su ne wannan yake jero su misali wanda wasu ke ganin cewa waɗannan abubuwan suna warware amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa waɗannan gaba ɗaya ba su warware Allah misali karkata dariya mun faɗi a baya cewa misali a ganin Abu Hanifa ta Nu'man idan mutum yana cikin sallah ya karkata dariya to annabi shi ya warware ba wai sallan kawai ba saboda wannan kawai yayi ne dan tabizi dan tsananta hukuma da mutumin da yana ibada ya shigar da wasa cikin ibada to amma malamai sun tafi akan bai warware ba dalilin su kuwa shine ba ya warware alola ba cikin a wajen sallah to amma da bai warware alola a wajen sallah ba min babu aula kar ya warware alola a cikin sallah ma'ana dan mutum yayi alola ya karkata da ya ba sallah yake ba zai warware alolan sa ba dalilin haka kuma to ba zai warware a cikin sallah ba shi kuma Abu Hanifa ya tafi akan a'a yana warwarewa shi kuma dalilin sa shine na daya dai taglisi na biyu kuma shi ma daya daga cikin asbabu ahdafin domin idan mutum yana karkata dariya wata dama ce ta budewan gabobin sa saboda bai yiwa ne kamar riki ko wani abu ya fita daga cikin sa a wannan lokacin ba tare da ya sani ba saboda baya imtilakin asab din sa wallahu a'lam sannan misali ridda malamai a mazhaban maliki an ruwaita daga Imam Malik riwayan Ibn Qasim cewa idan mutum ya alula misali yana da alula sai ya ridda nan take kuma sai ya dawo musulunci kafin alulan nashi ya warware na da hadath ko da sababu hadathi to shin wannan alulan nashi sai ya sake to a gari an ruwaita daga Ibn Qasim cewa ba zai sake alula ba ko da yake dai akwai kaulani a cikin wannan matsala wasu na ganin tunda alula wata ibada ce wacce take watan ma'kulatin ma'ani to tunda haka ne in aka yi ta aka yi alula sai zama kuma an sun yi ibada an yi ridda wa astaghfirullah to dawowa cikin musulunci bai warware wannan alula ba tunda wani abu wanda yake warware alula tsarin ne fa wallahu a'lam wannan dai sune abubuwa sabanin ainihin abubuwan da aka sani sai kuma shi wa kamar yadda muka faɗi malamai sun yi maganganu akan shi wa mun kabbatar a baya cewa kamar mabbas suka ce sunan shi ko kalas shi baya warware abin da yasa shi ya tsani wanda yawanci ana yi na abinci amai ne na ana yi na abinci yana dawa amma a tabi'an shi a suran shi da aka ci shi amma malamai sun tafi akan cewa irin wannan to an so a fuskara amma idan mutum ya zama amai yayi abincin ya riga ya canza kala
ya canza kala ya riga yayi tazayyu lokacin da ya aman abincin ya zama wani abu daban to wannan ya wajaba a kuskura baki wato ban halatta kuma yayi ibada bayan nan ba kafin a kuskura baki wallahi fa
wasila malikun wa qala yahya wasila malikun hal fil qayl wudhu'un qala la lakin walakin yatamadman min dhalika yaghsil fa wa laysa alayhi wudhu' an yahya yace an tambayi imam malik
shin a cikin amai akwai alula wancan amai yana wajen tarura kuma malika ce a'a sai dai kawai ya kuskura baki daga wannan aman da yayi kuma ya wanke bakinsa kuma amma babu alula a kansa wallahi ba'ala babu tarki wudu'i ko babu tarku wudu'i mimma masatu an-nar حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا اروي توانا حديثا دغا يحيى دغا امام مالك دغا زيد بن اسلم دغا عطاء بن يسار دغا عبد الله ان شيوا عبد الله عبد الله بن عباس يجي من زال الله تيرا دا ان شاء الله استبتا غريشي يا شي واتن كتف واتن كمان كافدا باين كافدا نامن karamar dabba kamar akuya ko rago da ana kiran su shat thumma salla wa lam yatawaffa sannan kuma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi salla ba tare da ya jaddada alula ba wato yana cikin alulan sa daga cikin abubuwan da aka yi sabani akan warware alulan su ko rashin warware alulan su shine cin abin da wuta ya taba ko da yake hadisi ya zo a sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi shin za a yi alula idan aka ci naman karamar dabba kamar akuya sai na su laje a aka tambaye shi to za a yi alula idan aka ci naman raƙumi yace eh to wannan malamai sun yi sabani a zamanin sa wasu daga cikin sahabbai sun tafi akan cewa in aka ci abin da wuta ya taba to akwai alula wannan sune irin su sayyidina Anas ibn Malik irin su sayyidina Abdullah ibn Amr a wani kauli daga gare shi da wasu daga cikin sahabbai kamar sayyidina Abu Hurairah wasu kuma sun tafi akan cewa babu alula akan abin da wuta ya taba shine irin sayyidina Abubakar da Umar da sayyidina Uthman da sayyidina Ali da sauran manya-manyan sahabbai to malamai sun yi maganganu da yawa cikin tawfiki tsakanin hadisan nan dan dai duka hadisan sun inganta misali shi Ibn Shihabun Zuhri wanda a cikin wanda suka zo daga baya yana cikin wanda ya tsananta kan cewa lallai akwai alula a cikin abin da wuta ya taba ya tafi kan cewa dukkan hadisan da suka nuna ba alula irin wannan to mansukhai ne an share su da hadisin da ya nuna cewa sai an yi alula an ci abin da wuta ya taba to wannan dai maganganu da yawa wato wannan suna ganin cewa akwai nasikhu da mansukhu hadisan cewa akwai alula sun share hadisan da cewa babu alula wasu na gana hadisan babu alula sun share hadisan cewa akwai alula wasu kuma suna gana a'a cewa alulan nan ma ba ana nufin alwudu bane ana nufin kuskura baki ne wato duk hadisan da suke nuna cewa an yi alulan suna nufin a kuskura baki ne ba suna nufin a jaddada ko a sabunta alula gaba ɗayansa ba to duka dai an yi maganganu da yawa amma ala kulli halin a takaice an yi ijma'i bayan zamanin sahabbai wato malaman musulunci sun yi game mediya gaba ɗayan su ba guda ɗaya wanda ya shuhuri cewa babu alula daga abin da wuta ya taba wato ko menene mutum ya ci wanda wuta ya taba ba zai sabunta alula saboda wannan Allahu a'lam
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة من سويد بن نعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى من خيبر أو أدنى وهو من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق أو بالسويق فأمر به ففري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا wannan hadisi an rawaito shi daga Imam Malik daga Yahya ibn Sa'id daga Bushayr ibn Yasar Maula bani Haritha ya rawaita daga Suwayd ibn Nu'man yace ya fita wato wannan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fita shekara Khaybar Khaybar mun sani ya faru shekara na 5 na musulunci lokacin da sai nan sun lafi ta zuwa Khaybar
har suka kai sahaba sahaba wani wuri ne wanda yake fari ne wanda yake yana ya fi kusa da Khaibara akan Madina bisa aka ce wani min asna Khaibar wato ba ana nufin tana da cikin garin Khaibara bane a wato ta fi kusa da Khaibar nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya sauka daga abin hawansa fa sallal asr sai ya sallal asr kuma da'a bil azwaj sai ya ce mutane su tattauno guzurinsu watan wannan yana daga cikin sunnan majiya kada a rika cin abinci daban-daban watan ana tafiya tare a matsayin majiya to yana daga cikin sunna abin da za a ci ya zama tare ake ci in za a ci abinci ya zama ana ci tare ba yanda yanzu za a ga ana yi ba an tashi tafiya ziyara tare sai kuma kowa da kunshi ne din sa daban yana cin wannan yana cin nama wannan yana cin doya wannan yana cin gada wannan yana shan ruwa kaga ba tare ake tafiya ba kawai tare mun ji kuna ne ba na sukata ba wajibi ne ya zama duk abin da za a yi tare kuma yana cikin abin da yake haifar da albarka a cikin abin da ake ci saboda haka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ganin abincin sa ba sakarewa sai ya ce a kawo su kawo azwa din su wannan anan haka nasu yazo da shi mulakhasa amma akwai da nasu yazo da shi da tafsiri wato sai na rasulullahi abincin sa ba sakarewa ba abinci ba sai san guzuri saboda haka da ya ce a kawo azwa sai ya saka hannun sa mai albarka a cikin abincin sai ya ce fisci shikenan ba ga ta ce kare sai da kowa ya ce koshi kuma ya tattara da goma abin da ya rabu kowa ya tattara ya kara kunshewa wanda yake ne wannan abu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba yin sa mun san hadisin Jabir wanda yake ina jin a wurin nan ma mun taba karanta shi wanda sayyidina Jabir ibn Abdullah yake ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko gidansa wanda ranan Khandaq sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana zaune har an kai ma daura ciki saboda bukatan abinci saboda yunwa sabai suna daura cikin su suna daura rufi a ciki amma ba a daina aiki ba washan da bin shagabin sababin ahshahu wa tawa ta tan hijarati kashan mutrif al adl sayyidina rasulullahi wannan yaso sayyidina jabir ibn abdullah ya rasulullahi to ga wani dan masa nan ni maka gida dan kadan da kuma wani dan dar karamar afiya na yanka maka sai da Rasulullahi ya ce ah masha Allah masha Allah kace ka gaci ɗan mutane kankani daga cikin mutanen Khandaq sahabbai su je tare da kai ya Rasulullahi su samu dan abin da za ku ci sai ah madalla madalla to Aisha da cikin duk mutanen da gona kowa ya mutanen Khandaq kowa ya su wurin duk uku da wani manzo Allah ya ce a cikin gidan Jabir aka tafi sai da Rasulullahi ya ce duk da a sarki nama a wuta kada a sarki masa shi ma a wurin dafa shi a taraba akai taraba sai da kowa ya samu mutana nama na nan a cikin wuta yadda yake masa ranar shi ma yadda yake zuwa nan ingantaccen hadisi zuwa nan amma abinda wasu suke karawa na cewa da daya yayin ka daya an yi menene aka tashi dan aka tashi akuyan akai kaza wannan kuma duka labaran masu tatsuniyan wazi turmi yake cewa kowa a cikin kasuwa ne watan bai da asali nan wurin ina son ja hankalinmu gaba daya da yawa mutane suna sanya da hadisan da basu inganta ba a ganin su suna ƙara watan kwarzanta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a hakika aikata haka ba da niyya ba suna zargi ne ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin abin da mai aikata haka yake yi kamar yana nuna cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai girmama ba ba zai isa ba sai an ƙara da ƙarya sannan matsayin shi zai girmamu amma in dai har matsayin sa ingantacce shine zababben bawan Allah mafificin bayan Allah shine wanda Allah ya yi komai da komai albarkacin sa to in dai har wannan matsayin ingantacce bai wadatar da mu ba to dan me sai an tanfiqin labarai sannan za mu yi girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ya zama muna jin girman sayyidina rasulullahi a labarai mulaffaqa bane mu nutsu cikin ingantattu wanda suka inganta mai ta'ammuli za mu ga abubuwa wanda sun wadatar da mu zuwa ga bukatuwa zuwa ga abin da bai inganta ba dan mu kwarzanta matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gode tare yanzu kuma ba dalili bane wannan na da kaji hadisin da bai inganta ba cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kai dar ka cakke ka ce wannan bai inganta shi ma ba da ni bane wannan watan abin da ake so malamai suke so misali akwai hadisai wanda aka rubuce su malamai suna maimaita su wanda ba su da isnadi wanda suke magana akan girman sayyidina rasulullahi da kaman abubuwan da suka faru nan haihuwansa da sauransu mafi yawa da na hadisan ba su da isnadi amma malamai kuma har yanzu ba su san da ka ji irin wannan hadisin ka cafke ka ce ba ifi ne bai inganta ba don mene idan a wurin muhallin karatu ne karantarwa ana jirasan asani to ba laifi kai bayani wannan isnadin bai inganta ba saboda kaza kaza don muhallin karantarwa na karatun ilimi ne amma bai halatta ba a so ba bai halatta ba ba a so daga cikin wannan hadisan ka rika saurin cakkewa kana cewa ba su inganta ba domin garin inkarin hadisan zai iya haifar da rashin ladabi ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta garin inkarin ah wannan magana bai da asali kaza kaza to garin kokarin cewa bai da asali da sauransu zai yi mutun yesu'ul adab ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma gara gara duk hadisan da ba su inganta ba na duniya kace sun inganta misali da kai su da adabi ɗaya ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inganta hadisai masu rauni ya fi sauki kan rashin ladabi ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mulakhasul qawli ba abin sha'awa bane mu zama ba mu da abin da zamu dogara da shi don nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai hadisan da ba su inganta ba a cikin ingantattun muna da biyan bukatun mu da ƙarin akan bukatun mu a ce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ruwa ya sa hannunsa mai albarka cikin abinci mutane dubbai sun ci abinci daya ka baki daya sun ci ya ishe su hadisin albarkantar da ruwa kuwa wannan mutawatiri mutawatiri ce wa sayyidina rasulullahi ya saka hannunsa a ruwa an ga ruwa na bugowa ta yatsunsa wannan mutawatiri ko sayyidina rasulullahi shi wannan jabir ibn abdullahi wanda ya gayyata ranar hadda din shine kuma wanda sayyidina rasulullahi kamar yadda muka fi karanta a baya yaje ya shiga cikin dabinin sa ko yace to shikenan zo ka lissafa maka kirga ba masu kai masu gado a masu bashi dabinin da ga yaran ana bin sa kamar misali ana bin sa buhun dabino 100 misali ko 50 shi abin da baban sai bari kike fi buhu uku ko hudu bai ce karka gwada karka auna sai na zo karka auna ka bar shi ne kawai ka zuwa da binan ka shimfiɗa da babban shimfiɗa ka zuwa da binan ka bar ni kuma in zo tukuna wurin sai na rasulullahi da ya zo sai ya shiga cikin da binan da tattaka da kafan sa mai albarka sai ya ce to shi kenan auna musu aka yi ta auna ba sai da aka gama biyan duk masu bashin bashin su da wannan da binan da binan kamar ba ta bishi wanda yana ta cin hadisi ne a cikin Bukhari to kaga ire-iren waɗannan suna nuna mana abin da ya wadatar da mu da sai mun ce kuma daga baya aka tashi akuya ta tashi da ranta ko ku yaro ya yanka dan uwansa shi ma daga baya manzon Allah ya tashi ya kika sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi abubuwan da suka fi wannan ban mamaki yayi abubuwan da suka fi wannan ban mamaki da aka ne kullum mu rika komawa zuwa ga ingantattun abubuwan da suka inganta daga garin shi sallallahu alaihi wasallam kuma mu fi jin dadin su mu fi jin dadin abin da ya inganta daga gare shi kullun kaga cewa kai ba abin da yake burge ka sai a zo a duka kawo a kasi da hadisan da ba su da asali wasu su wariya wasu su mawdu'ai dan a farzanta janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka zama su suka burge ka akan ingantattu to illan yana tare da kai ba sayyidina rasulullahi yake burge ka ba a al-butulatul khayaliyya suke burge ka abin da kwakwalwa kawai yake hayyalowa na butula shi yake burge ka amma in sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai burge ka to ya kamata ya burge mu da ingantattun abin da suka inganta da gare shi Allahu a'lam falam yuta illa bis sawiq fa amara bihi fa furriya watan as sawiq za mu iya cewa kamar fura dawa da watan doki gari aka da ake dan dab dan bashi wuta aka kadan dan a aje shi ana sa mishi ruwa a yi mishi dan faro-faro a rika sha sai na sun laye ce aka kawo aka dan sa mashi ruwa aka yi miya ke cewa aka dan faro faro din sa wata ba za a ce aje faro faro aka dan sa mashi ruwa aka dashi dan ya dan kamar dan guriya aka dan sa mashi ruwa a juya shi fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa akalna sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ma muka ci inji shi suwaidun nu'man ثم قام الى المغرب sai sai ma rasulullahi ya tashi zuwa sallar magriba fa madmada wa madmada sai ya kuskura baki mu ma muka kuskura baki thumma salla wa lam yatawadda sannan yayi salla ba tare da jaddada alula mahallu shahin dai anan shine cin abin da wuta ya taba baya sanyawa dole sai an yi alula abinda ake nema kawai a kuskura baki wannan kuma ko abin da wuta bai taba ba an so idan mutun ya ci ya kuskura bakin sa wani hadisi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce dai ku ba jin kunyan ya tashi yana ganawa da ubangijin shi bakin shi duk abinci a mammakale wannan bai kamata ba dalilin haka duk abin da mutun ya ci ya kamata ya kuskura baki ballantana abin da wuta ya tabe shi haddathani an malik an muhammad ibn al munkadir وعن صفوان بن سليم أنه أخبره عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدي أنه تعشى مع عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ أروى شأن حديث عند مالك تلقى محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر ما لم إمام مالك شيني وأن إمام مالك في فجأة كان سا دلوقتي تشد يجزو تيارسا كان أني من ترايا مسا وانا أبو kaman ta nuna masa ko shi wani abu ne ko ko a ne inkarin zaukin sa sai ya tashi ya je ya kalli Muhammad ibn al-Munkarin sa wato ya dan kalle shi a wani lokaci sai zuciyar ta cika da hasken imani wannan yana nuna muhimmancin watan ziyarar bayin Allah da muhimmancin zama tare da su dan lahar wato ka zauna tare da bawan Allah mutum dan Allah lokaci kankani hasken da zaka samu wannan zaman wato kana dauka amfana kada ya kare a cikin amfanan karatu ne ba haka bane ba haka bane akwai bawan Allah da bai san cewa ta dama ake bismillah ko ta hagu ba amma saboda ya rike Allah ya bi Allah sai ya amfane ka fiye da mutumin da ya haddace dullunta ban addinin musulunci sai amfane ka da halin sa sai amfane ka da kusanci shi da ubangiji sai amfane ka da istiqaman sa domin abin da ake nema ke da haka kada mu raina bayan Allah mu girmama su mu ace su a manasibin su kuma mu san cewa lallai akwai mutanen da watan zama da su kusantar su sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa Hanza ibn Nu'man yake ji ya rasulullahi wallahi mun kuna bunci ce me faru ne ce ya rasulullahi muna zama a kusa da kai muka zo muka zauna a hadaranka sai mu ji kaman kai ka ce menene zuciyar mu ta cika far da imani da hasken imani yace amma muka tashi haka muka shiga da muka asuwa muka je gurin iyali muka abubuwa kuma shikenan sai mu ji abin kawai yana sarki sai nasula yace da za ku dawo mu a halin da kuke tashi a waina to da kun wuce alamun mulki zuwa alamun malakut da ku wuce hadaratul mulki zuwa hadaratul malakut sai ku zama wato ba haka hadisi yace ba amma abinda hadisi yake ishara zuwa gare shi kenan so abinda hadisi yake cewa da sai ku zama har mala'iku kuke gaisawa da su akan hanya wato sai ku ga ganin mala'iku kirikin kuna mu'amala da su kaga wato ruhi ta sami shafafiya ta sami tsauri ta fita daga alamun jismi ki kuma dole alamun jismi din nan a dawoma cikin shi sama Allah ya ce to kuma wani lokaci a janan wani lokaci a janan amfanin duk inda kaje kenan ka dawo wannan yana da cikin hikimomin sallah biyar a rana ko yaya ne duk yanda mutum ya shagala ta ko na abu zai dawo da shi in dai zai kula da su ko yaya ya shagala daga Allah subhanahu wataala to an kira sallah in ma ne shagalan ne to zai dawo da shi zuwa ga Allah shi yasa shehu mu yake cewa ba abin da ke ma'arifi wahala irin a ce a kira sallah a zo a cikin sallah a ji masallaci wato abin da magana yake nufi a je a kalla kira a sallah don me ne domin shi wato yake mishi wahalar fahimta ba wahalar aikatawa ba don shi bai taba rabuwa da Allah ba ko na lahza ne ina ba na gani babu shi ba da in kira shi wurin Allah zai zo ba yana musu wahalan ganewa cewa Allah ma sai ya kira sannan a zo a bar wa ina to a wurin Allah shi ke yi kama ta bar Allah ya ji ta bar ruwa da Allah subhanahu wataala walau bi da tafati ani ko kamar yanda Abu Abbas bin Mas'ud yake fadi ko ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta babace masa ko da wata kacin kwayin zarra abin da yake nufi da wannan magana shine wato shuhudin atharin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare ganin kowanne mu'mini a matsayin khalifa daga halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauke da wani sirri daga sirrorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga amana a cikin wani mutum sai kaga amanar manzon Allah in kaga gaskiya a cikin wani mutum sai kaga gaskiyar manzon Allah in kaga jama'a a cikin wani mutum sai kaga jama'ar manzon Allah in kaga haka hikima a cikin wani mutum sai kaga hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk mutum ya zama wannan shine mafi kankantan abin da ake nema na fana'ul shuhud to idan baba ya sani wannan sai ya zama ba ya da wani abin da yake ciki himman sa ko yake cikin shuhudin sa in ba sai fa sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam so ala kulli halin dai watan a Muhammadu bin Munkadir malami Imam Malik da take Imam Malik kila a zahiri a karatu na takarda da sauran su ya yi fi Muhammadu bin Munkadir amma yana cikin suka jaruwa mali suka ilmantar da shi suka kusantar da shi da Allah da hukumun su da suka ta su ba san bayan Allah da yawa haka akwai mutane da yawa wanda domin abin da ake nema shine tsoron Allah tsoron Allah waye tsoron Allah waye fike Allah waye kusantar Allah subhanahu wataala kar mu dauka kawai yawan karatun takarda wannan dalili ne wanda zai kusantar da mutum zuwa ga Allah ya kamata ilimi ya zama dalili na kusantan bawa zuwa ga Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama tada ulama mun kala biyu ne akwai ulama billahi akwai ulama bi aladin Allah to duka dai wadannan dai ya kamata ya zama dalili na kusantan Allah amma abin da nake so in ce mun nizinci kusantan bayan Allah da kusantan su sai kusantar da gura Allah mun ko mun sani kai ka san cewa wane ne ka je ka zauna kusa da shi kake ƙara jin tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafifitan ku su ne wadanda idan an gan su ake tuna Allah idan an gan su ake tuna Allah da kaga wanda zaka ce Allahu akbar Allahu akbar idan an gan su Allah yake ambata to irin wadannan mutanen su ne mafifitan mutane wanda muke bukatan kusantan su a kodin shi kuma alaman su yana cikin watan yawan ilimi ko yawan kaza nan mun karanta hadisin wannan a arabiyyu ko wanda ana sanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga dan aljanna dan aljanna yanzu zai shigo mun ana sanar zai ga wani mutum takalmi shi daya anan daya anan yana cikin fawarani da mustadrak na al-haji ko ya sa takalmi daya anan daya anan yazo ya zauna a hadaran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah dai shi ne wanda yake bayani zai ce baka kowa ba sai wannan ya tashi ni na ga balaraban kauye kawai wani mutum zai ga yana bayan ya tashi sai ka Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ya ce sai ni shi gidansa nace wallahi din dan samu sabani ne da mai gina shine nake son dan so zauna tare ya ce mara ba mara ba shin fida nan kwanta ka kwanta ana zaune yace dare yayi zan ga ya tashi yana kiyamul layli da ya zo sai ga an dawo daga masallaci sallar isha'i kawai sai yanzu sai ga ya addu'a bacci ya kwanta ba zai barka ba sai kira salatu ita ce mi kai addu'a ya alura ya su ta masallaci cike da ita ko kina wani ibada da daddara ban kina wani karantar da kwawo akai kwana uku da ce kai alaga to halin wallahi ba wani abu matsala da samu da mahaifina da ma kaji abin da yawa ita to shi da wallahi da san ko ya ce ba wani abu wanda aka da kaganin nan sai da kanshi mai ruwa ya ce to amma fa baya rubon kowa daga halittar Allah zuciyar shi tsarkake take tare da kowane baban Allah ba ruwan shi da wani hango ya wane yana cutar da ni ko wane zan damu da shi ko wane kaza zuciyar shi ba ta kurmatan kowane mahmudi wannan kuma shine mafi girman tafsiri mafi girman tsari in kaga mutum ya damu kullun magana ya za ya tsani kaza kaza to shi ma yana tsoron shi ma yana muwannin amma kai zuciyarka tana tare da tsarki tare da ubangiji tana da tsarki tare da bayin Allah subhanahu wataala to wannan shine mafi girma ba ta da tafsiri ba amma wannan shine mafi girman tsarin da baba sai zuciyarka ta zama kuma dai wannan alama ne daga cikin alamomin mutane na Allah subhanahu wataala an safa wa ibn sulaiman annahu ma akhbarahu an muhammad ibn ibrahim ibn al-harith at-taymi an rabi'a ibn abdullah ibn al-hudayy annahu ta'asha ma'a umar ibn al-khattab watan arwaita daga Safwan ibn Sulaim kuma shi Imam Malik ya arwaita daga dai shi ta kamar ya arwaita daga Muhammad ibn Munkadir duka sun bashi labari daga Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi ya shi kuma daga Rabi'atu ibn Abdullah ibn Hudayb an ce an ƙara sunan ne saboda kada a dauka waccan Rabi'an malamin Imam Malik an dau ta hasha ma Umar ibn Khattab batan ya ci abincin dare shi Rabi'atu ibn Abdullah ibn Hudayb tare da Sayyidina Umar ibn Khattab summa salla wa lam yatawaffa fi ga sayyidina Umar da tashi yayi salla ba tare da ya jaddada abu ba wannan dai yana cewa cin abin da aka dafa ba ya sa dole sai an yi amfani وحدثني عن مالك عن بمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن الخطفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ أروي تهري عن رواه مالك دجا بمرة بن سعيد دجا أبان بن عثمان دجا عثمان بن عفان تيوا عثمان بن عفان رضي الله عنه ياتي ناسا لنام ثم مضمض سيكسكر باكي وغسل يديه يوينك عنن سوى مسح به ما وجهه يشاف عنا يا أفسد الزباء يا وينك ثم صلى ولم يتوضا سنن يصلى باتر ريا يا الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوضعان مما مست النار يتشينا يا رؤية أكما لك مالك وإن يعني سر مسا من سنة إمام مالك يرى أبو وان قريك كرا باللاغات ballagat din sa gaba ɗayan su ingantattun hadisai ne wato hadisai ne ingantattun musalai wanda daga baya an samu wasu malamai sun yi wasu din su kamar Abu Umar Al-Hafiz ibn Abdul Barr a cikin litafin shi At-Tabyiz da Al-Isti'ab duka yayi isalin dukkan ballagat din mawqaul Imam Malik wanda ce ballagat Imam Malik kamar yadda muka sani tabi'u tabi'i ne bai haɗu da sahabbai ba tabi'ai ya haɗu da su amma lokaci kawai ya tashi ga hadisi sai ya ce sahabi wani ya san mun cewa sahabi wani yayi kaza 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 a ka'idar malaman hadisi hadisi in yazo da wannan sura to hadisin ba ingantacce bane shi kan kansa to amma abinda mutane ba su fahimta ba a nan wurin shi ne so da yawa in an ce hadisi ba ingantacce bane ba ana nufin matanin hadisin bai inganta ba mu fahimci wannan da kyau ba ana nufin matanin hadisin ne bai inganta ba a'a abinda ake nufi wannan isnadin da muka ji yanzu to shi ne bai inganta ba za ka iya jin hadisi daya mafi yawan hadisan da ake cewa ba ingantattu ba mafi yawa zan ba da misali hadisin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa man qadahu minan nar hadisin ya mutawa ce ya ma wuce maganar shi sai ha kawai amma mafi yawan isnadan shi ba su inganta ba misali a ruwaito shi daga asanid dan al-ashratu mubashshirun bil janna asanid din su mafi yawa duk ba su inganta ba aro ce shi daga sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Zubair da Talha da dukkan al-ashra'in da sa dukkan al-ashratu mubashshirun bil janna amma asanid din su duk ba su inganta ba mafi yawa amma hadisi shine man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa man qadahu minan nar ina fatan mun gane amma ya inganta daga wasu asanid ya inganta daga asanid din Abu Huraira ya inganta daga isnadin Anas bin Malik da isnadin Jabir ba ta an ce daga asanid din sai na Abubakar ba inganta ba wai sai na Abubakar din ake tuhuma ba wani ya mun lalle ba ta isnadin wanda suka koro hadisin daga shi ne littafin da ya wallafa zuwa ga sahabin akwai halal a cikin isnadin akwai wani wanda kila bai inganta ba ko akwai inkibai akwai inda aka sami yankewa shi ne ake nufi isnadin na wannan isnadin bai inganta ba saboda haka kaga za a iya jin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma qala min an-nar ingantacce za a iya jin shi ba ingantacce ba ya danganta da wani isnadin aka koro hadisi to mafi yawan hadisai a haka suke mafi yawa za ka samu ya zo da wani isnadi misali akwai wani abu da malaman hadisi suke yi suna kiran shi mustakhraj bukhari yana da mustakhrajat wato waɗansu malaman hadisi wanda suka ɗauki sahihul bukhari sai ya ce tun daga hadisin farko na sahihul bukhari hadisin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa to haka zai rika bin hadisan yana kawo su kowane hadisi in yazo kawo shi zai kawo shi da wani isnadi ba isnadin bukhari ba ina fata mun gane wasu rijalan daban zai koro ba rijalan da ke cikin sahihul bukhari ba har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran wannan abu mustakhraj to ai da yawa malamai sun yi mustakhrajai da yawa da bukhari sun yi gama muslim sun yi muttafaq alaiha da hadisin bukhari da muslim an yi ma duk tafai da dama mustakhrajat to mafi yawan mustakhrajan nan hadisan sune lafazin shine na bukhari shine hadisin shine amma ba su inganta mafi yawa domin su ba su shartanta inganci a cikin isnadin su su dai kawai da suke so su sami wani isnadi wanda zai hada su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan lafazin hadisin a samu wannan hadisin ta wata hanya daban ba ta hanyar Bukhari ba. To sai ka samu hadisin ta hanyar Bukhari ingantacce, amma ta hanyar da ba na Bukhari ba inganta. Misali walillahi matsalul a'la yanda za a fi gane. Sai muka ce ga baban Allah Sheikh Tijani Uthman Kano yayi magana. Da yayi magana sai aka sami baban Allah Sheikh Khalifa Isma'il Kano ya rubuta wannan magana daga gare shi. Akwai kuma wani maruci a wurin shi ma a gaba sai aka yi magana. Sannan kuma sai dukansu sai wani bawan Allah mai gaskiya wanda aka yarda da shi sai ya rubuta daga wurin wannan Khalifa Isma'il da kuma wannan marukin. Magana ɗaya ce, amma wannan isnadin na Khalifa Isma'il ingantacciya ce. Wannan isnadin na maruki ba ingantacciya ba ne, don maruki mutamin fidini ne. Ina fata an fahimta. To wannan shine magana, ba hadisin ɗaya bai inganta ba, hadisin ingantacce ne, amma da zan ce wannan maruki ya gaya min ya ce Sheikh Tijani Uthman ya ce za mu ce bai inganta. Duk da mun sani yana da wani isnadin kuma da wani ingantacce. Sai ka mafi yawan hadisan da ake cewa ba su inganta ba, to min hadal jami'i, wato in ka tara hadisai ka ifai gaba ɗaya, to 75 bisa ɗarin su. 75 bisa ɗarin su suna da wasu lafuzza kuma wanda ya inganta. Ko dai lafazin ko ma'ana. Sai ka kada an ce hadisi bai inganta ba ka dauka kai jifa da shi ya ku billahi, wannan ba hanyar malamai bane, ba hanyar magabata bane. Ba hanyar magabata bane. In ba haka ba, me yasa Ahmad ibn Hanbal yace al-hadithu dha'ifu uhabbu indi min ar-ra'y? Me yasa? Ko dai yake malamai yanzu za su ce maka al-hadithu dha'ifu anan yana nufin al-hadithu al-hasan ne kaza kaza wa oka. Al-hadithu dha'ifu ya ba. Inda al-hasan ne bai ma kawo a kwatan gashi da ra'ayi ba. Ne sa ba kusa ba ya ji ra'ayi. Al-hadithu dha'ifu ya fada. So da haka al-hadithu dha'ifu ake nufi, amma ba wadi ba, ba muduni ba. Ya fi soyuwa gare shi kan ra'ayi, kaga ashe suna muhimmanta hadisi ko da dha'ifi, suna karɓan shi, suna girmama shi. To an ce a'a, a zamanin da ne zamanin su kafin a yi garbalar musu da sauransu kamar zamanin Imam Malik, ba sharadi ba ne ka kawo isnadi, ba a fara wani muhimmanta isnadi ba. Wanda ya fara muhimmanta isnadi da sauransu Imam Shafi'i. Imam Shafi'i kuma an haife shi bayan haihuwar Imam Malik da shekara wurin kusan 60 da wani abu. Sau da ake Imam Malik ya jirgin shi da akalla mace shekara 57, akalla idan mun tafi akan Imam Malik an haife shi hijira na shekara 94, da akwai masu ganin sabani haka, akwai masu ganin 87, akwai masu ganin akwal da yawa. Imam Shafi ijma'an an haife shi hijira na shekara 150. To shi ya fara muhimmanta wannan a ce sai ka ga wani sadiya, amma da abin shi malamai kawai yanzu ce manzo Allah ya ce da ɗanyen. To, kaga in ke bayi a isnadi a zamaninsu, za a iya cewa a can zamaninsu. To ai sai ga misali muka sami irin su Ibn Hajar al-Asqalani, wanda ya rayu karni na 8 bayan hijira, karni na 9 bayan hijiran manzon Allah, yana wallafa littafi. Ko mun sani Ibn Hajar malamin hadisi ne da a zamaninsa ba malamin hadisi irinsa ijma'an babu. Amma sai ga shi littafin da ya wallafa na hadisi shi kanshi kuma na hukunce hukunce, dan ya wallafa littafin ne ga ɗansa dan ya koyi addini. Sunan littafin ma bulughul marami min adillatil ahkam, littafin kunce kunce ne. Sai ga hadisai zan ibai a cikin littafin, kuma Ibn Hajar al-Asqalani ne ya wallafa littafin. Ko ba wanda zai iya cewa wannan zalifan sun bace ba, Ibn Hajar bai san cewa zalifai bane. Duk wanda ya wannan zatan fa zannuhu dalal, ko saboda haka kaga ashe sun yadda cewa hadisi dha'ifi ba abin jefarwa ba ne, a za a iya istinasi da shi, za a iya watan amfana da shi har cikin ahkam. Ba wai kamar yadda na'am malamai suna cewa idan rawaina fil ahkam shaddadna wa idan rawaina fil fada'il tasahalna, wani suna cewa a'a suna istinasi da hadisai dha'ifi a cikin abin da bai shafi hukunce hukunce ba, amma ba su karɓan hadisi dha'ifi a cikin hukunci. To kaga wannan magana na bulughul maram misali ɗaya ya tabbatar maka da sabanin haka. Kuma muwaffaqul Imam Malik littafi ne na ahkam, akan hukunce hukunce za su iya ce maka misali wannan hadisin da muke kai dha'ifi saboda ba Allah ba ce. Ko da yake yana da isnadi ingantacce mun san, dalilin haka za a ce cikin muwaffaq ba hadisi mai rauni, babu ko guda ɗaya. ko da yake Imam Malik yayi ikhtisarin wasu asali da kawo su tarihin wato Ibn al-Hafiz Abu Umar ya kawo isnadin gabaɗayan su banda isi to su ma hudun daga ba al-Hafiz al-Imam al-Mizzi mawallafin Tahdhib al-Kamal shi ma ya karasa nemo musu asali din su wallahi alam saboda haka takeice na dake na biyu in an ci hadisi bari wannan nayi magana bin hadisi isnad da to ba yana nufin daga jin cewa hadisi dhaifi yana nufin wannan magana bai da asali ba za a iya cewa eh hadisin gashi dhaifi ne amma ko maganar gaskiya ne hadisin bai inganta amma maganar gaskiya ne ina fatan mun gane ina bada misali kullum da hadisin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wa ashar wannan ijma'an ingantacce ne amma kai akan nan ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى عليه ألفا زعم كتفي في باب الجنة يوم القيامة وإلى الجنة يوم القيامة نمنا كار وصلنا جنبي إن جتهم وصلنا جنبي أبدا سنة شيء وصلنا جنبي أبدا ما جانا أكان عديد شيء على حافظ المندي أتكن الترغيب والترهيب أبدا فدي أتي أتكن إسناعيل أبو إبراهيم ابن شبل الهجري يجي لا اعرفه بجرح ولا عدالته يزو da haka in ka ce ma ne bi inganta ba mukaddara bi ingantan ba to baya nufin rashin ingancin wannan karin rashin ingancin magana dan wanda ya dai Allah zai mashi goma ai ko har haka ne wanda ya goma Allah zai masa dai ko haka ba tunda wanda ya goma ai ai dai dai so goma ne to duk dai kana da goma ina fata kun fahimta ashe rashin ingancin isnadi baya nufin maganar kuma bai inganta ba dan haka ba dalili ne na jefar da hadisi ba har yanzu na hada la yasuhu an rasulillah ala ra'si wal ayni lakin al kalam sahihun wa lahu shawahid thabita misali lakin ma'nahu sahihun ina fata mun gane wannan to dai abubuwan suna da fani dan haka ya kamata mu yi taka tsantsan ba wai kawai mai da himman mu kullun nemo ina hadisi sahihi shikenan mu rubuce shi ina hadisi da ibi shikenan mu yadda shi ba haka malamai suke ba yanzu mun kawo maganar al-maghmar al-wudu ba'da al-akli hadisi bukhari hadisi muslim ne ba wanda ya ci naman karamar dabba ba zai alula ba wanda ya ci naman raƙumi zai alula hadisi ne na sahihi muslim amma kuma ijma sai muslim ko musulmi ingantattu ne ba wani shikali ciki ko amma kuma ijma'in malamai ba mutum ɗaya wanda ya shi ruzi ijma'in malaman musulunci cewa babu alula daga cin naman rafi ijma'i an samu ikhtilafi zamanin sahabbai amma daga baya sun san ijma'i cewa babu duk da hadisi ga abin da yake cewa kuma ingantacce ne sura ke ko ma ba za ka ce malamu sun ci sun watsa da hadisi ko sun kaide da hadisi ba a'a ko ba za ka yi ka gani me yasa suka bar wannan hadisi shi ne zaka ga Imam Malik yana cewa laysa alayhi al-amalu idda ko ma alayhi al-amalu idda abin da yake ne to ai akwai abin da aka rasa ko kila bayan wannan wannan yin kila mansuhi kila akwai abin da ya share shi ba ta sani ko ko yana da illa ba dole ne sai ku san illa ba dan illa dan khafiya ne mafi yawa haka zan ta hadisi na da illa ta cikin matani ne shi kuma abu ne wanda koyayye sai masu zurfin ilimin hadisi ke gani Allah ya kana wa tadani an malikin annahu ballaghahu anna ali ibn abi talib wa abdullah ibn abbas kana la yatawadda an min ma bisatin nar to imam malik ya ce ballaghahu ya isar masa wannan ballagat imam malik suna daidai da ta'alikat ibn bukhari bukhari ma yana irin wannan a cikin sahihan sa yawanci in yazo da babu to farkon hadisin da yake kawo a babu ta'aliki yake sai kaga ta qala umar ibn al-khattab kaza 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 ko qala abdullah ibn umar shi kuma imam bukhari akalla tsakanin shi da umar ibn al-khattab a samu mutum akalla shi saboda yana da kulafiya shi yasa nace akalla a samu mutum amma kai da kamata masu kifi mafi yawan hadisan sa tsakanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutum biyar ko shida mafi yawa to amma yana da kulafiya kwarani yana da rubaniya kwarani Allahu a'lam sun kasance ba su alula daga abin da wuta ya tafi وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. وتمنى يحيى رويته الإمام مالك شيخنا رويته يحيى بن سعيد يتوضأ عبد الله بن عامر بن ربيعة شي يحيى بن سعيد فينا akan mutumin da yake alola dan sa zai yi sallah sai kuma ya ci abinci wanda wuta ta taba ya tawadda sai ya alola dan wannan cin abincin yace ra'ai kala yace shi Abdullahi ibn Amir kenan yace ra'aitu Ali wata ya ga baban sa Amir ibn Rabi'a kenan yaf'alu dhalika wala yatawadda yana aikata haka wata yana yin alola sannan ya ci abin da wuta ya taba sannan kuma baya jaddada حدثني عن مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله الانصاري يقول رايت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضا. رويت عن امام مالك دغ ابو نعيم وهب بن كيسان كو كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يا جي سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الانصاري يقول انا cewa naga سيدنا ابو بكر wata kaga sahabi yana cewa ya ga sahabi a wurin sa sayyidina Abubakar hujja mun gane karatu da kyau sahabi ya tajju bi sahabiyyin mithli ma'ana wannan magana a wurin sa sahabin nan hujja sabani wanda zai ga cewa a'a ba Allah da manzon Allah ne kadai hujja a'a da wanda ya karba kai tsaye a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zai iya zama hujja kamar yadda gashi yanzu Jabir ibn Abdullah ya rayu sayyidina Rasulullahi tsawon lokaci Jabir ibn Abdullah duk rayuwar Madina shekara 10 nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Madina da shi aka yi da hankalinsa da wayarsa da girmansa tun lokacin ma magidanci dan tun a kohudu da aka yi da mahaifinsa ya shahada yake dauke da nauyin iyalinsa kanninsa da sauransu ko kama sai gashi ya zai kawo hujja sai ce ya ga sayyidina Abubakar wani yana nuna mana girman matsayin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a cikin sahabbai sannan kuma yana nuna mana har yanzu aikin sahabi zai iya zama hujja a cikin al'umma wani yana cikin fadiman hadisi wanda sahabi ya ruwaita daga sahabi kuma ashe mutum zai iya barin auladan ba za ka ce bai taba ganin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ba amma sai ya faɗi na sayyidina Abubakar bai ruwaito na sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Haddathani an Malik an Muhammad ibn al-Munkadir anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uti'a li'amin fa qurriba ilayhi khubzun wa lahmun fa akala minhu thumma tawadda'a wa salla thumma uti'a li fadli dhalika al-ta'am fa akala minhu thumma salla wa lam yatawadda. Ya ruwaita har yanzu daga Imam Malik daga Muhammad ibn al-Munkadir cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan ma akwai inkifai wannan hadisin mursali ko mursali Muhammad ibn al-Munkadir bai gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'i amma kaga wato tabi'i amma ga kai tsaye sai ya ce sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an kira zuwa ga abinci an kira mashi abinci ko an kawo kira shi zuwa ga abinci wato an kira shi zuwa kaman walima ne to kaga kila ma hadisin Jabir ibn Abdullah ne da maka ranta da zina kan da domin Abdullahi ibn Munkadir yana cikin almajiran Jabir kai tsaye yana cikin wanda suka rubuta hadisi daga Jabir ibn Abdullah kai tsaye saboda haka kaga wannan kila yana ishara zuwa ga wannan hadisi ne na Jabir ibn Abdullah na Khandaq da yake ya ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bi iya liqa an wata an kira shi zuwa ga abinci zuwa ga walima ya zo cin abinci sallallahu alaihi wasallam fa qurriba ilayhi khubzun wa lahm sai aka kuma shi kaga hadisi na zahirin shi mursali amma hadisan Jabir wanda suka tabbata da wannan wanda ci kawai na ce kila dan taglidin zanni amma kowa ya san hadisin Jabir ake ishara zuwa gare shi anan to kaga a zahirin siyakin nan zaka ce wannan dhaifi magana da muke misali zaka ce isnadi zaka ce wannan dhaifi limara da anna Muhammad ibn al-Munkadir lam yara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam so aka fi yin kifa fa huwa mursal mun yadda amma yana nufin hadisi bai inganta ba baya nufin haka so wannan ka'idojin da ya kamata mu fahimce su da kyau
فأكل منه سيتشتك تكين عمين جنته متوضع سيهي علولا وصلى يسلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام سنعك زومش لكما رغوة ونن عمين جنته أكتي كاتم ونن صلى فأكل منه سنعك يقال تكين عمين جنته ثم صلى سيهي صلى ولم يتوضع وبيع علولا معنى وانشان يتيا علولا سرعك ما لمسك تكين كيلا علولا سبود وانا حدثنا ko suka ce a kila annan an yi shi saboda annan istihbabin alulani an ci ko suka ce a kila a lokacin alulan hukuncin abin shine alulan bayan nan kuma yan Allahu ma ya shawo wai sabbitu ko wai sabbitu saboda haka bayan nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da manan tamin ayatin awunzi halan ci bi khairin min hawa bi sihabo bayan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da hukuncin kuma halancin cin abincin da kuma yin sallah ba tare da alula ba saboda sayyidina rasulullahi ya tabbaka masa aikace wallahi ala kuma sallah wala bi tawadda sannan yin sallah ba tare da yayi alula ba محدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري هو يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من الإرام فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما ثم استطفوا النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أإراقية فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ عن مالك عن موسى بن عقبة daga موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري يزيد بن الأنصاري عن رويتا daga عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك سيدنا أنس بن مالك يازو daga العراق قادم من العراق يازو daga العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب سي أبو طلحة أبو طلحة بفن سكين بفن أجي تشاوكم إليني واتن وان جي aure mahaifiyarsa shi kuma ya zauna aurensa shi Anas bin Malik Abu Talha al-Ansari shine mai gidan Ummu Sulaim ko mahaifiyar Anas bin Malik to shi ya shiga ya je yi masa barka da zuwa ya je ma Anas bin Malik barka da zuwa radiyallahu anhu ko Ubayy ibn Ka'ab da shi da Ubayy ibn Ka'ab wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaunarwa ya ce ya karanta masa al-Qur'ani saboda ya ji karatun Qur'ani daga bakinsa yana cewa ya sallallahu alaihi wasallam yana karanta Qur'ani ghattan tariyan kama unzil yana karanta Qur'ani kaman yadda Allah ya saukar Qur'ani hadisi yana cewa aqra'uku ubayyinuko a taqarraba lahum ta'aman sai shi sai na Anas bin Malik ne kawo masa abinci kad masatkun nar ba ta amincin da aka dafa saboda su sabai din sai sa lawa ana kad masatkun nar saboda abin da aka dafa su aure su bakoni su kawai su ci dabino su sha ruwa a cigaba da rayuwa ne a dan ci dabino a sha nono a cigaba da rayuwa kan a rana an samu ne a ci abin da aka dafa su da wani lokaci sai sa ci ba ci ba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata biyu ma yake wani lokaci ba ci abin da mutai ta ba ko in kullala naral hilala thumma hilala thumma hilala kuma uki da fi baitin min dinin nabi sallallahu alaihi wasallam na su so mu yanzu zamanin an daula an shagala da yawa sai su ba ci da yawa sai aiki da yawa kuma sai ci da yawa ba aiki da yawa na ko wani magana na wani wali bawan Allah da ya bani sha'awa yake cewa yana mamakin mutumin da ke barin halal saboda tsoron ciwo wato da yawa da zaka ji ba za a ci abinci iri kaza ba bana cin shuga saboda ina da shuga bana cin naman sa saboda cholesterol bana cin haka ne bana iya ta barin abubuwan da halattattu ne saboda tsoron ciwo amma baya iya barin haram saboda tsoron wutar lahira saboda tsoron ubangijin ciwo zai bar halal din sa saboda tsoron rashin lafiya amma ba zai bar haram ba saboda tsoron ubangijin rashin lafiya فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس ليه هكا كما يا أنس كتي العراقية وأنه كما تبزر بأتي تعراق هكا زوجة إتا إن أنت أبنت سي أن يعلو لا فقال أنس سيدنا أنس بن مالك يجي لم ليتني لو أفعل يتكا ما دي ناسا ندوا أي كتابة فقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصلى يا ولم يتوضأ sai Abu Talha da Bayu Bukabin Allah ya gara masa yarda gaba daya su suka tashi suka yi sallah ba tare da kuma sun jaddada alula ba babun jami'ul wudu'i anan babin wacan aka ce jami'u wacan malamai bayan Allah yawanci in suka wallafa littafi yawanci a ƙarshe suka yi alkitabun jami'u yawancin su in ka kalli kaman sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah da ka samu sahihu Muslim in suka ce al-jami' to suna kawo hadisan da suka shafi gyaran zuci kusantar da bawa da Allah makarimul akhlaq tazkiyatun nafs sai tattara wannan wasu suke jami'u suke jima'u dukkan wannan labarin duk abin da yake dubi da alula ba wai aludan bane kusantar da bawa da Allah ne za mu karanta hadisin da yake nuna an annabi tuba wa ya lola in ya wanke hannu sai su nubai su fita daga hannunsa ko in ya wanke fuska sai su nubai su sauka daga fuskansa haka manufa dai kaga wannan ayi duka ramzi ne ishara ne ba abin da yake wanke wa zahiri da cin ne amma hakika dalili ne na ƙara haske shi yasa manzo Allah yake garin su burran muhajjirin min asalin mutum ko in ana sallah in salli yunaji rabbahu in ana azumi haka shi ma ibadun da dinin shi kusanta bawa da Allah wato duk dai wannan ibadun zahiri ne amma shi yasa kowace ibada yana da lubbu yana da kishru wato yana da kishru yana da lubbu yana da bawansa yana da kuma ainihin sirrin sa kowace ibada shi yasa zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kaje yana ce maka al muslimi shine wanda yake kaza 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 muslimu man salimul muslimuna min lisanihi wa yadi wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu kaga nan hijira tana da kishirin ta kishirin hijira shine a tashi daga makka niki a koma madina saboda an tafi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zahirin hijira kenan amma hakikanin hijira sirrin hijira wanda hijira ta hakika ita ce a hijirci abin da Allah ya hana ta ba su hutar wani makamin mushira yana nan a zauna a inda yake menene yana zauna a inda yake amma ya tafi gurin Allah yasiruna khairan bil majalis fajaban sayri jurusin yashjuna sumura yana zauna a inda yake sai zamzane da yawa suke ta mamaki su a wurin su a tashi da jikini a tafi shine tafiya ba haka bane ba haka bane in kana alamar su na soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kullun a ganka a hanyar Madina ba haka bane wannan alama ne daga cikin alamomi amma akwai alamomi da suka fi wannan kana zauna a gidanka kana hidima ga janabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka fi wanda kullun yake hanya na karanta mana kissar Abdullahi ibn Mubarak da abokinsa ba na taba gaya mana wanda wani abokinsa ya taba mashi wasiƙa yana cewa ka zo ka ga yanda irin mashahidin da nake samu da azwaru tsakanin Makka da Madina shi in yi wannan juma'a a Makka to juma'a ne zuwa Madina yake a zamanin da lokacin kaga sai abin hawa dabba ne mai karfi dan in aka zai da tafiyan wurin kwa wata uku ne ko kwana 40 da wani tsakanin Makka da Madina to amma shi sati yake in yi sati daya a Makka sati mai zuwa juma'a a Madina zai ibada shi kenan da je kawai cikin mashahi da sauransu to shi ne ya rubuta ma abokinsa Abdullahi ibn Mubarak wasiƙa yana gaya mashi irin ni'imomin da yake samu a waɗannan wuraren shi ne yake ce mashi ya abdul haramain law absarta la arafta annaka bil ibadati tal'ab sai kai kai ne mai bautar haramu guda biyu na Makka da na Madina da ka ga ku da ka san kai wasa kake yi cikin ibada sai ka abin gaba ɗaya tafiyan ba haka bane ko a ga mutane suna ganin ba ka tashi ka je ziyara wani wuri ba kaman kai ba ka san masu wajen duk tafiyan ba anan take ba duka lan yanala Allahu ruhumu wa la dimahu wa lakin yanaluhu taqwa ne tafiyan gaba ɗaya ta yaya tsaftan zuciya ne yasiruna sayran fil majalis fa ajaban li sayri jurusin yushbihuna suquba kila wannan abin da zaka tara ka tafi umra kila inda zaka dauka ka je a asirce ka sami wani mabukaci kace ga hidima dan Allah dan soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yi farin ciki da kai kanka tashi kila ya danganta amma kuma nan ba da dini ne kake zuwa ka ce kai ai kana hidima ba duka in kana da hali kai Allah ya baka fifani ne amma dai kar mu kada ka daukar abin irin wannan lissafi na arithmetic wanda bai je ba ya zuwa da gurin kaman soyayyar shi ba haka ba wata soyayyar mutum tana nan a cike ba sai ya tashi
da jikinsa abinda ake nema dai zuciyarsa ta kamfara tafiyan gaba da iskata ne to kage hijira kenan da hijirci abinda Allah ya hana shine ainihin hijira haka za ka ga azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana la hajata lillahi man lam yada qaulaz zuri wal amali bihi fala hajata lillahi bi an yada ta'amahu wa sharabahu ko wanda bai bar zurba fadin ƙarya mari asali shi da mari kyau da aiki da shi Allah baya bukatun ya bar abincinsa da ruwansa baya bukatun kishirwansa da yunwansa kaga zahirin azumi shine misal da kama baki daga abinci da abin sha da farci har zuwa fada amma hakikan azumi wannan zahirin kenan na filin kenan amma yana da hakika shi gaba da wannan shine mutum ya kama kuma bakinsa daga fadin mummunan abu ya kama to wannan shi ma yana da na gaba da shi yana da na gaba da shi da yake ka kuma kamata dini guda uku ne makamul islami makamul imani makamul ihsani wannan makamul islami shine kama baki da kaza to sai a gina akan kuma makamul imani shine kama harshi daga kaulin zuri da amal da shi da sauransu a makamul ihsani shi kuma kama shahudi daga shahudin wani Allah subhanahu wa ta'ala dauke himmanka daga dukkan wani Allah ya zama ka dauke himmanka daga wani Allah ko wane ne shi ne azumi na hakika a wancan magana amma bayan nan cewa an dauke himma daga wani Allah sai ya ci abinci ba yanda wasu yanzu suka mai da addini sun rarraba in aka ganti kana guda da sallah ma sai a ce ai shi wannan bai musuli bane ba bai san abin da yake yi ba ba ta su ala alunsu barin ibada shine alaman sanin Allah wadiyazu billahi wannan sanin Allah ne irin da shedan sanin Allah ne irin da shedan na'am shedan masanin Allah ne sani har da ya kai ba darajar magana yake ya fadi Allah ya fada ko kuru-kuru yana magana da Ubangiji amma kaga ai sanin Allah an kai matukan kure to amma sanin Allah shi kuma shi yasa kuma ya kabince ga yayin bijiri ya zama Allah ya kare irin wannan sanin ne sanin Allah da ake nema shine irin sanin sai na Ali da yake cewa lan kushkar hijabu mustaqim yaqinan wato irin sanin da mutum zai zama kullum yana kara kusanci da Allah fa da kuma abdan shakura wato idan na ce wani ibada shi gaba daya godiya ne ga Allah ya lizinci ibada ya lizinci dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi talakulalin wannan addini haka yake babu jami'a da wudu'i to a cikin alula kuma cikin gore babu shi ma malikin da ya tsara an ya gama mu zai kawo kuma babu da ya tantara dukkan watan kamar summary na abubuwan da hadisan suka kunsa ko babu bukan da aka karantar a baya suka kunsa addadan yahya an malikin an hisham ibn qurwata an abihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an al-istibabati fa qala awala yajidu ahadukum thalathata ahjar wata arwaita daga Imam Malik daga Hisham ibn Urwa tabi'i ne baban sa ma Uwatu ibn Zubair din shi ma tabi'i ne shi ma ba sahabi bane saboda kaga shi ma har yanzu wannan hadisi shi ma mursali ne ko tunda a Uwatu ibn Zubair wanda shi yake shine baban Hisham bin bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma baya da kana ce hadisin din danta dite idan mu gane karatu muke dalla anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da ani istifawati sayyidina Umaru ibn Zubair yace an tambaye manzo Allah tsira da mutum Allah akan sarki fa qala awala ayi magagaru akan dutse dai mai kai uku amma zaman malikiya suna daukar shi a matsayin dutse daya misali mutum ya to da je dutse uku shikenan ya samu dutse wanda yana da kai uku ya katse da wannan ya katse da can ya katse da can shikenan ya wadatar a suka ce wannan dutse daya ne har yanzu ya kara samu wani sabo dutse ya kara samu wani sannan kuma dutse uku nan ana nufin a kowane mafita ne misali wurin bawali dutse uku wurin bayan gida dutse uku ba dutse uku ga dukkan duniya ba da kan mutum ya bayan gida galiban yana haduwa da bawali saboda dole ya dutse shi ne kenan kasa da dutse shi da ba zai iji zakin sa ba mun sani kuma kamar da muka sani wannan gana a dukkan tafai wani dutse baya ibnahi akan dutse idan ya zama abin da ake ci ne kamar kashi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce ya bar mu aljannu wannan hadisin da yake karanta da aljannu duk wata ran hadisi yana nan zamu karanta shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ittigadi sabu su ganshi ba da asuba da safi su kin shi suka ce ya rasulullahi ina ga bari ce na fara wannan aljannu ne ina ba su karatu su zo su doke da sun ce ku kaji isa'ir annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin an ba mu sun mai kamata a keke masa wata rana shine naje ne ta karantar da su to cikin abin da aka ba su sun tambaye manzo Allah ya ce to ya ba su kashi dan adam ya ce ya rage kashin da yayar to sun su ci wannan da su rada abincin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a rika lawwasa musu shi to amma idan ba kaman kashi ne ko rauf wato rauf kaman bayan gida busasshe ko kashin dabba ko makamci wannan to in ba wannan bane abu ne mai hukuncin dutse to zai iya yin zama kaman dutse shine kaman toilet paper kaman tan waɗannan duka suna matsayin sa ne za a yi istismari da su wannan dai matsala ce dai mai maganganu da daman gaske ala kulli halin kaman yadda muka tabbata a baya asali a cikin sarki shine istismari asali a cikin sarki zaman sa bai ba amma san wai istinjai ba illa nadira a ce za a yi tsarki da ruwa sai dai da duwatsu da shi suka sani da wani haka ruwa min ba da auda ce da shi ya fi ilƙari to amma ba a yi sai da suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ɗaukar mishi ruwan alula to amma dai a takaice shi ma ya ce abdini talabata a jari ko a wannan hadisa so da haka alula ne ya yi da ruwa ba tsarkin ba dan haka dai tsarki da duwatsu ake yi a asali in za a ce sunna shi ne wani ba abin da zai nuna tsarki da ruwa a sunna babu bal mun gani ma Sayyidun Musayyab ya karau ma mun karanta a baya Sayyidun Musayyab ya gani ma muku kuri da ruwa a irin karatu su sama da shirya ga to a baka ga koyo sun sani sai muka ce a mu za mu fi kowa aula manufan tsarki shine tsaftacewa to ruwa zai tsarkake fiye da kuma wannan kila daga cikin uzuri ruwan yayi karanci a lokacin ko da sauran makamanta wannan to shi yasa sai ake amma ba ga wai ga ba ma za a hada ba wurin tsarkakewa duk wanda ya istijmari da dutse babu shakka idan zufa ya hadu da sauran su ba mamaki a sami bakayen abin da ya kara biyowa wallahi wala to kuma salatu ajarin dinnan akalla idan misali ya zama a tsarkin bayan gidan misali bai tsarkaku da salatu ajar ba to dole ya tayi har sai ya tsarkaku to amma wasu na ganin cewa dole ya yi kuma da wuce wata in ya tsarkaku da guda shida da sai kara daya zama bakwai in ya tsarkaku da guda hudu sai kara daya zama biyar to wannan dai ba dole bane amma suna ganin istinzafan sai a yi haka shi kuma abin da ake mai istinzafan ainihin abin da yake mafitar ne banda na gefe na gefe shi wannan hukuncin sa da wani misali mutum gudawa yake ji ya bata cinyoyin sa kaga wannan matsala ne da wani kawai sai ya nemi ruwa ya wanke ba wata mafita ba a cinya istinzafan ina fatan mun fahimta wannan sai a nemi ruwa a wanke Allah ya gane tun to yake muna son mu dan karanta usulul fiqh kuma lokaci ya tafi kuma kila da can gobe kuma har yanzu ban sani ba ina da tafiya gobe kuma sati mai zuwa ma sai tafiya za mu tafiya waje so za a yi mana afuwa sati mai zuwa ba ma nan sai a yi ta hakuri da yanayin abin da yake zuwa gobe ma ina da tafiya amma ina iya kokari na ya zama zan bi jirgin rana so in har mun samu to za mu karatu mu bayan mun tashi insha Allah za mu tafi idan an ga haka bai faru ba to sai ya zama wannan uzurin ne ban sami jirgin da nake so bane na rana to kila zan bi na safe kenan amma dai ina iya kokari ya zama mun yi karatu saboda sati mai zuwa za mu tafiya ba za mu sami zama ba amin ya
mu
to shafan ku ba ta zo ku ba wannan da kuma da su ba ta zo ku ba وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اي نايبن قراني نص قراني انا موري هنا اشاره سوى بكفا كمان كي شيما شافا شزاي abinda nassin Qur'ani yake nuna zuwa gare shi amma ba a aiki da zalimin nassi sai abinda wanda aka saukar ma nassin ya koya lura da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna kama hadisin wailul arqab minan nar mutane da suke alula ma suka wanke kafan ma suka bar dum'a kawai a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan wacan kaman wannan jigajigin suna wuce wani yazu billahi wanda aka bari to kaga sai nuna cewa ashe dole a wanke kafa gaba daya ba a shafa shi kawai ina fata an fahimta Qur'ani yana tare da masu ganin cewa kafa shafan shi ake yi amma nassin hadisan da suka fassara alqur'ani suna nuna cewa kafa dole a wanke shi kaman yanda ake wanke fuska ake wanke hannu amma nassi baya nuna zuwa ga haka ina fatan ka fahimta nassi abin da yake nuni da shi shine shafawa ko da kasra ake mu arjuli ko fata ake mu arjuli duk wanda kai mashi ba zai nuni zuwa ga wanke ba wallahi ba wannan shi ne na'am wa alaikum salam
wanda ya rasu ana da shi da ya azumi ba sai rasu kila ana jin shi kamar azumi da zafi amma ramadan bai riga ya zagaye ba so kace ba abin shi azumi
za a ba laifi ba laifi kamar kafin
na
ba laifi a kan sai laifi
sai wani bai bai laifi ba
amma annan kan sabani wasu na ganin za a iya rama mashi wasu na ganin za a iya rama mashi amma dai wanda ya inganta hadisi shine na hajji ba shakka wata ta zo ta tambayi manzon Allah mahaifinta ya rasu akwai hajjin da kam da ya hajji ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai masa wani ya zo ya tambaya shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai masa ya zo akan hadisi azumi ma wani ya rasu bai samu ya yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai masa to duka ne wannan yana nuni ci ne na watan so ba wajibci malamai sai sabani ba malamai zaman malikiya ma sun tafakan cewa hakan ba zai yi suna da dalilansu sai dai kawai a watan yin ma a yi masa din kawai yi ne na watan a yi a sadaukar masa da ladar irin awon wala da musalman ne kuna wudin amma wa allahi sai da insani illa ma sa'a wala ta zuwa zira tun misra ukhra da makamanta wadannan suna ganin hujjoji da cewa idan mutun ya rasu da san an sa hajji a kan shi bai samu yayi ba shi ne shi bai samu yayi to amma dai magandaru ya san har da cewa ba laifi da a yi masa to amma haka shi ma azumi za a iya yin masa amma yin masa da aka yi ba yana nufin dan yana da zunubi bane jin shi sabani sabanin sallah an fahimta na'am to haka kuma hajji hajji ma yawanci saboda muka bar istidaa a wurin malamai to kaga yawanci duk wanda ya bari yana da laifi kenan in har ya rasu bai yi ba yana da laifi galiba saboda sai dai a irin zamanin mu yanda ya zama sai kuma da sharuɗa wani ya hana ka kamar mahbus kenan ga ka mu anya zaka je hajji an nufi maka hanya an hana ka shi kaga ba laifin ka bane anan sai ka yanka dabbobinka kai komai da tahallu wasu na ganin cewa in zaka biya wa hajji wasu na ganin an kasa mun lokaci da kai hajji na'am
wannan bambance wannan ulama wanda kace akwai ulama fi ana illahi kuma ulama fi
al'ulama billahi al'ulama fi ala illah na'am ya Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka zuciyar shi da hasken imani da kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ya tattara himmansa cikin Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya ya san Allah ya ji tsoron sa ya kusance shi al'ulama billahi shine mutumin da ya san kowane nau'in ilimi wanda ilimin yana shigarwa zuwa ga Allah tafsiri fiqhu wa hadisi nahwu balaga science kowane ilimi wanda zai shigar zuwa ga Allah to ana kiran masanin wannan alimin bi ala illahi domin wannan ilimin nasa ayo ya ne daga Allah abin da ya sanin kuma zai iya shiryar da shi zuwa ga Allah kowane nau'in ilimi kuma ba ilimin da ba zai kai zuwa ga Allah ba wannan ilimin kowane ilimi zai yi shirya duk da yake an ce akwai ilimin da ya ta'allamu ni minhu ma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum ko ma yadurruhum to amma malai ma sun yi magana shi wannan ilimin sun ce ba su ne yadurruhum ba wai ilimin ne akan kan shi ba ku ya ilimin kulli shay'in khairun min al-jahil Allah ba na na
sallah ta tafiya matafiya wanzu banza a tafi a zahar idan lokaci yayi a tsaya a hada da al'asar wadansu kuma za su daga tafiya sai lokacin da asar din ya dan gota a zahar ya dan gota la'asar kamar ya shigo sannan a hada a yi shi ne nake neman karin bayani a kan wannan salamu alaikum
ni wannan bayani a baya sosai Imam Malik ya tafi akan jam'u tafi jam'u ta'khir malaman fiqh suna kiran shi al-jam'u suwari abin da ake nufi da al-jam'u suwari za ka yi kowace sallah cikin lokacin ta ka san malamai gaba ɗaya su tafi akwai lokacin da yake tara azhar da al-asr lokacin da wacin suke suke musharaka waqtul ishraq ko kuma kan wani hadisin jibrilu da saukan shi saboda lokacin da yayin sallan azhar na kwana ne biyu aljumu'a shine lokacin da ake ishtiraki azhar da asr azhar raka'a kuci da asr raka'a kuci to sai imam malik yake cewa a shiga wannan lokacin jumu'ar ai kowace salla a lokacin ta tunda za ka yi azhar raka'a biyu kai da asr raka'a biyu a kowanne ka yi ta a muftarin ta kenan ka fahimta dan misalin da bayyana da kyau muqaddara karfe 3:25 ko 3:30 daidai shine karshen lokacin azhar ko shine farkon lokacin asr to sai kai sallar azhar karfe 3:28 misali zaka gama ta karfe 3:31 ko da misali sai ka tashi ka kawo la'asar a daidai wannan lokacin kaga kowanne ka yi ta cikin muktarin ta to wannan shine abin da Imam Malik ya tafi kai a sauran malami kuma kowanne yana da hujjojin sa yana da dalilin sa da tafsirin kwarai da gaske sauran malami kuma kamar mazhaban Shafi'iyya sun ce ba a kan halaccin haɗa su ko da a farkon lokacin asar to amma in mun kalla ne sai gaba ɗaya sai mu ce na'am ya halatta da yake shi kanshi a mazhaban Malikiyya akwai wannan ka'idan ana kiranta mura'atul khilaf ba lokaci yanzu ba zai iya bayanin mura'atul khilaf da kyau to saboda haka in za mu mura'atul khilaf sai mu ce ya halatta a haɗa su ko da a farkon lokaci amma mafi kyau a bayan ai kowace a cikin muktarinta
اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين صل على سيدنا محمد في الاخرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك